This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Lord FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da yau ranar Alhamis 17 ga watan Disamba na wannan shekara ta 2015. Ni ne Sarfili Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafan Sakwato da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran.
To Sarfili, kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta buga kafa a ƙasa ta ce dole rikicin nan da ake yi a Burundi a daina shi. Ya kamata a ce yau gwamnatoci biyu da ke mulki Libya su rataba hannu kan yarjejeniyar sulhu, amma akwai shakku akan ko za ta yi aiki. Sannan shugaban hukumar ƙwallon duniya ta FIFA ya bayyana a gaban alƙalai hudu yau.
Kanin labaran kenan aka ji. A yau Alhamis ne shugaba Buhari ke jagoranta taron kwanaki biyu na ƙungiyar cigaban tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka na ECOWAS a birnin Abuja.
Let me recall that the election in Burkina Faso completed the cycle of 215 presidential elections in the region.
Bari in tuna maku zaben da aka yi a Burkina Faso ya cika kammalowar zabukan shekara ta 2015 a wannan shiya.
Shugaba Buhari kenan a jawabin bude taron. Muna dauke da cikakken rahoton. Kwamitin majalisa da aka kafa don bincika dalilin arangama sojoji da ƴan shiya zai shiga bincike. Shin ya kwamitin zai gudanar da wannan bincike?
Yan sun zanna sun fahimci juna, sun tattauna da hafsar sojojin nan a yi zuwa zanna da yan uwa a dawo a gaya ma yan majalisa, sannan kuma mu bayyana ma duniya abinda ita majalisar tarayya ta kokari ta samu.
Haka kuma muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a barkanku da wuni. Kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ta ce dole a daina tashin hankalin da ke adaba ƙasar Burundi. Tana ci mai cewa ba fa za ta ƙyale ƙasar ta sake auka a cikin rigimar da za ta kai ga kashe-kashen kiyashi ko na gilla ba. Kwamitin zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar ta AU ne yake nuna damuwa na gudun kada a bari rikicin siyasa da ke faruwa yanzu a can Burundin ya sake jefa ta a cikin tarzoma mai kama da wacce ta faru a shekarar 1994 a makwabciyar ƙasa ta Rwanda, abin da ya ji mutuwar dubban mutane barkatai. Kwamishinan samar da zaman lafiya da tsaro Sumali Shirugi ya faɗa a wajen taron AU ɗin da ake yanzu haka a birnin Addis Ababa Ethiopia cewa matsayin AU fa guda ɗaya ne tak, dole a ja wannan tarzoma ta Burundi birki. A yau Alhamis ne yake tsaron cewa cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta ita Majalisar Ɗinkin Duniya za ta jefa ƙuri'a akan shawarar da Amurka ta kawo na kowa tura wata tawagar masana zuwa can Burundin su je su ga abin da ke faruwa, sannan su ba da shawarwari na matakan da za a ɗauka kan tashi-tashi hankulan.
A yau ne ya kamata gwamnatocin nan biyu masu adawa da juna da ke mulkin ƙasar Libya su rattaba hannu akan wata yarjejeniyar sulhu tsakaninsu. Duk da shakkun da duniya ke da dangane da ko yarjejeniyar tasu za ta iya aiki. Shagalin rattabawa yarjejeniyar hannu wanda ake a ƙarƙashin lemar Majalisar Ɗinkin Duniya a yau ne ya kamata a yi shi a ƙasar Marokko. Kuma manufar yarjejeniyar ita ce a samu hanyar kawo ƙarshen tarzomar da ta dabaibaye ƙasar ta Libya tun bayan da aka tumɓuke tsohon shugabanta Muhammad Gaddafi a shekara ta 2011. Yarjejeniyar ta nemi a haɗa hancin wata sabuwar gwamnati a cikin wa'adin kwanaki 40. Wacce kuma za ta samu wakilai daga ɓangarorin guda biyu. Ita dai wannan gwamnati da ƙasashen duniya ke ɗaurewa gindi headquarter tana birnin Tobruk ne, yayin da gwamnatin da 'yan kishin Islama ke rufawa baya da ke da mazauni a birnin Tripoli. Sai dai kuma duk da ganin cewa akwai wakilan ɓangarorin biyu a wannan tattaunawar da ake a yanzu, ba wata alamar da ke nunin mizanin goyon bayan mutanen Libya ɗin ga yarjejeniyar.
To labaran duniya ne muke baku daga Washington. To a yau ne shugaban Amurka Barack Obama yake taro da mashawartansa na harkar tsaro a nan kusa da Washington domin duba matakan da aka girka na a kare Amurka daga hare-hare. shugaba Obama da ya sha yin jawabai da dama tun kwantarwa mutanen Amurka hankalinsu tun bayan farmakin da aka kai a garin San Bernardino na jihar California. Harin da ake zargin cewa wasu mata da miji ne da harin da aka kai na ta'addanci kan birnin Paris na Faransa kwanakin baya ya cusa musu ra'ayin su masu makamancinsa na Amurka. A ɗaya daga cikin balaguro kalilin da ya taɓa kaiwa ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ranar Litinin da ta wuce ne, shugaba Obama yake bayyana ƙarfin imanin cewa Amurka za ta yi galaba a kan yaƙin da take da ƙungiyar ISIS, wacce ce tana fuskanta ci baya kuma jagabanninta na rashin da za su saka kansu ma.
China ta kai Amurka ƙara a kan shirin Amurka ɗin na saidawa ƙasar Taiwan makamai na zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan 1,000 da miliyan 83. A kan haka ne ma jiya Laraba, mataimakin ministan harkokin wajen China, Zeng Yongam, ya gana da wani babban jigon diplomasiya na Amurka a Beijing don tattaunawa a kan lamarin. Ma'aikatar harkokin wajen China ta ce a shirye China take ta ɗauki wasu matakan maida martani a kan duk wani kamfanin da ke da hannu cikin wannan shirin, kuma matakan za su iya haɗawa da saka wa kamfanin takunkumi. A jiya Laraba ne dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da majalisar dokokin Amurka ɗin shirin da Amurka ke yi na saida wa Taiwan tarkacen kayan yaƙin da za su haɗa da jiragen ruwa, yaƙi biyu, tankunan kariya da rokoki, motocin yaƙi da kuma rokoki masu linzami. China dai na wa Taiwan ɗauka kamar wani ɓangare ne na ƙasarta, kuma ta sha barazana cewa za ta mamaye tsibirin na Taiwan muddin ya kuskura ya ƙaddamar da 'yancin kansa a matsayin ƙasa.
To a ƙarshe, a yau Alhamis ne shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta FIFA da aka dakatar da shi Sabaleta yake bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa na ita hukumar domin ya fuskanci zargin da ake mashi na yin mundahana da bayarwa ko kuma karɓar cin hanci. Ana sa ran cewa Sabaleta zai ga waɗannan alƙalan guda huɗu cewa bai aikata laifuffukan da ake zargin shi da aikatawa ba. Alƙalan dai suna ƙoƙari ne su gano ko idan cin hanci ne shi Sabaleta ya bayar lokacin da ya amince da abiya shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Turai Michel Platini dala miliyan 2 a shekarar 2011 lokacin da shi Sabaleta ɗin yake kan kujerar shugabancin FIFA.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a yau ne shugaba Buhari ke jagorantar taron kwanaki biyu na kungiyar ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka na ECOWAS a birnin Abuja na cikar kungiyar shekaru 40 da kafuwa. Ga rahoton da Hassan Mainakaina daga Abuja ya hada mana.
Yadda aka buɗe wannan taro na shugabannin gamayyar kasashen Afirka tema wato ECOWAS a nan Abuja da halin yanzu ke cika shekaru 40 da kafuwa. Da yake buɗe taron mai masaukin baki shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ƙungiyar ECOWAS har yanzu na da matuƙar buƙatar shawo kan matsalar tsaro da tabbatar da zaman lafiya a ƙasashen. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ke maraba lale ga manyan baki ya ce,
"Let me recall that the election in Burkina Faso completed the cycle of 215 presidential elections in the region."
Bari in tuna maku zaben da aka yi a Burkina Faso ya cika kammalawar zabukan shekara ta 2015 a wannan shiya. An yi zabe cikin lumana a Najeriya, Togo, Guinea da Cote d'Ivoire. Wannan gagarumin nasarar na nuna irin kudirinmu na bai daya wajen inganta demokradiya da kyakkyawan shugabanci a wannan shiya.
To entrench democracy and good governance in the region.
Shugaba Muhammadu Buhari ya ci gaba da cewa,
"As we prepare for more general elections in the coming year."
Yanzu da muke shirin tunkarar ƙarin wasu zabuka a ƙasashen Afirka ta yamma, ina tabbatar muku cewar Najeriya za ta ci gaba da zikewa ga tsari irin na demokradiya da kyakkyawan shugabanci, domin ta hakan ne shiyar Afirka ta yamma za ta samu jirankali irin na siyasa.
That a politically stable West Africa can only be strong and prosperous.
Shugaban kasar Senegal wanda kuma ke jagorancin kungiyar ta ECOWAS Macky Sall yayi bawa yadda kasashen suka fatattaki cutar Ebola da kuma yadda suke tunkarar yaki da ta'addanci a dukkan sassa. Galibin shugabannin kasashen ba su sami halartar wannan taro ba, domin galibin su an ce suna can birnin Paris wurin taro kan sauyin yanayi. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Be merry, kada ho se tile tele bana ni che le balli mon on borna to on safti borta de on budina daraja ji mon
to a gaida Hassan Mai kai na da wannan rahoto. An kafa kwamitocin bincike bayan kiraye-kiraye da shugabanni da ƙungiyoyin duniya suka yi game da arangama da ta faru tsakanin 'yan Shi'a da sojojin Najeriya wanda ya janyo asarar rayuka. Ga Nasir Adamu Alhikaya da cikakken bayani.
Da ɓangarori daban-daban ana kafa kwamitoci don binciken makasudin arangamar sojoji da 'yan Shi'a da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Tabbacin da jami'ai suka bayar na kasancewar shugaban 'yan ƙungiyar 'yan uwa musulmin Sheikh Ibrahim El-Zazzaki cewa yana nan lafiya na jefa aya tambayan to shin wani mataki za a ɗauka a kansa ne nan gaba, ma'ana za su sake shi ne ko za su ci gaba da garkuwa da shi har sai sun kammala haɗa kan hujjoji don gurfanar da shi gaban kotu. Shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilai Abdulrazak Namdas ya ce kwamitin majalisar zai shiga bincike don gano dukkan bayanai kafin daukar mataki.
Yan sojan na sun fahimci juna, sun tattauna da hafsan sojojin nan a zuwa zana da yan uwa a dawo a gaya ma a yan majalisa, sannan kuma mu bayyana ma duniya abun da ita majalisar tarayya ta kokari ta samu ta tabbata cewa wannan abu ba ta sake yiwuwa ba.
Shi Sheikh Ibrahim El-Zazzaki ko kun san wani hali yake ciki?
Ai shi yasa yanzu aka kafa wannan committee din nan guda biyu. Ki je su gana da hafsan sojojin nan da kuma yan uwa musulmai din a gano menene ya faru da ya haddasa wannan.
Masanin tsaro Kabiru Adamu wanda kai tsaye bai azawa sojoji alhakin bude wuta bayan samun tunzura ba ya ce amma da alamun an yi amfani da karfin da ya wuce kima.
Don bai kamata a ce kowane ne mutum ba ya tare hanya, to har a wannan karon ma ya zan shugaba na sojoji, to akwai kuskure bangaren wa'anda suka tare hanya da kuma matakan da su sojojin suka dauka. A shi sha'ani na doka akwai tsari wanda ya zan za su yi amfani da shi in harka ya danganci al'umma farar kula, abinda Bature yake ce ma rules of engagement. Babu yadda za ka yi mutum ba dauke yake da bindiga ba ko da wani makami wanda zai maka lahani kai kai amfani da karfi irin haka har kai ga kashe shi.
Cikin waɗanda aka tabbatar da rasuwarsu akwai Buhari Bello Jega na Jami'ar Abuja wanda kan yi sharhi kan lamuran siyasa cikin rahotanninmu musamman ma lokacin zabe. Ga ma tuna baya kan wani abun daban, wato akan Shehu Dan Hodiyo da 'yan Shi'a kan yi taron tunawa da shi a Abuja.
An yi wani sarki a Zaria lokacin Usman Dan Hodiyo, su lokacin sarakuna ne na addini ba wanda muke da bayani yanzu. Zaka ga ya daura igiya ne a kafan shi, ka gane? Saboda duk wanda yake da wani damuwa in yazo bakin garka in bakin igiyan yana waje, shi kuma yana ciki da kaja kaja zaka ga ya san to akwai wani mai damuwa.
Abdulrahman Abuwami sunanun damun marigayin ne.
Ba wai shi karbi bane ya rasu a wannan wajen, adda matansa da ya rasu ya rasu karudu ban taba ma sai ban taba ma zata cewa yana Shi'a ba sai bayan da muka gama wato jami'a. Kwazon da yake da shi yana daga cikin abubuwan da ya sa muka shafu da shi sosai, kuma bamu bar bambancin bangaren da muke da shi ya gani mu ba kenan. Yana Shi'ansa ni kuma ina addini na har zuwa lokacin da Allah ya karba ransa.
In ka ɗebe matsayin 'yan Shi'a na rasa rayuka daga 500 zuwa 1000 ba wani takamaiman yawan mutanen da suka mutu. Hakanan da alamu sai an jira ƙarin bayanan matakin da sojojin suka ɗauka fiye da share hanya don samun damar wucewar hafsan hafsoshi manjajanar tukurbura ta yi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
To a gaida Alhikaya da wannan rahoton. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Obama na mataimakin daraktan yaɗa labaran hukumar Alhazan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu, Malama Fatima Muhammad daga Kano ta yi tambayoyi. Amma Alhaji Uba bai samu damar ba ta amsa ba a kan tambayar da ta yi game da mijin visa lokaci ya kure. A saboda haka ga Alhaji Uba mana da amsar wannan tambayar.
Tambayar ki ta farko shi ne maganan mijin visa. Addinin shi da ni ba dokokin ba. Amma dai kowa ya san cewa mace bai kamata ta yi tafiya da kadai ba. Kuma a hukumance akwai fahimta tsakanin hukumar Allah zai ta Saudiya da Najeriya cewa mutum ɗaya zai iya tafiya da mahajjata mata har guda goma ya tsaya musu a kan Muharrami saboda aikin haji. Amma bayan aikin haji ba na jin wannan zai yi, kuma ita hukumar Saudiya tana da wannan matsaniyar da sanin su ake wannan shirin. Na fata na ansa wannan tambaya.
Eto batun da take cewa wai a jirgi ake namijin visa.
Gaskiya ba a jirgi ba ne, saboda dole ne kafin a bada wannan visa sai a nuna waye Muharramin. Yanzu yadda ma abin yake shi ne ba dama mace alal misali in Muharraminta yana nan ita ba dama ta shiga Saudiya sai Muharramin ko suna tare ko kuɗin ya riga ta shiga. Ita kuma tana da ƴanci ta taho ta bashi ba sai ya shirya ba, amma shi ba shi da dama ya taho da ita ba. Wannan tsari ne da aka hukumar alazai ta kasa kuma alazai ta Saudiya suka fahimci aiki juna a kai.
To bari mu koma Kano a Gombe kai Gombe. Bismillah.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum salam.
Masha Allah. Sunana dai Aliyu Yusuf Imam Balanwata.
To.
Daga Najeriya. Tambaya nake yi, ina tambaya ne game da yanayin cuku-cuku na harkoki, misalin kamar yin jirgi mutum zai tafi aikin haji, yadda ake shiga cikin matsaloli da sauransu nake son jiya yanayin al'amuran suke.
Matsaloli to mana ai sai ka faɗi ta kamar meye ko?
Gaskiya ne, kamar irin yadda ake samun matsaloli game da mutanenmu waɗanda suke ta shan walari, wani lokaci za a iya samun wasu ma sun dawo gida ba su samu tafiya ba. Saboda wasu abubuwa da ya faru kamar Abdulhamid Sharif Hospital ko ma'aikatan su riƙe musu ko wani abu kamar da haka.
Ni ko ina ganin kamar wani bai yi tambaya makamancin wannan ba, malam ba ai ka bada ansa ko?
Akwai wani ya tambaya makamancin wannan ko?
Shi dai kawai ya ce matsaloli wai wasu kawai sai a ce ma sai su je kuma wai ba za su samu su tafi ba.
In dai takardun su ba daidai ba ne, amma ba su da dalilin rashin zuwa. Akwai kuma abu ɗaya da mutane da dama ba su fahimta ba ake samun matsala da shi, shi ne doka ce idan fasfon mutum ya kusa karewa in bai kai wata shida cikakkiya ba ba a bada. Yawanci mutane sai su riƙe fasfon ɗinsu in suka kawo zai ga wata biyar ne wata uku ne, to gaskiya wani lokaci kafin a farga sai ga babu lokacin zai canja fasfon har ya kai a bashi.
Kowa ya sani cewa ɗin in ba wata shida ba ma ba za a baka ka shiga kowace ƙasa ba, ba ma aikin haji ba. To akwai matakin da hukumar alazai take ɗauka na wayarwa jama'a kai ko kuma jihohi ne suke da wannan alhaki?
Ba shi ta yasa hukumar alazai tana sanar da su kuma mai alazai na ƙasa su kuma don su fahimtar da mahajjatan. Amma matsalar da ake samu yawanci za su ga wannan abubuwan wannan da ma faruwa ne da mahajjata na wanda za su zuwa farko ba su da masaniya, shi yasa muke so kullum a dinga ƙoƙarin yin bita fahimtar da mutane mai aikin haji ya kusaya za ka yi ka samu haji maburu da sauransu. Kullum kukan da muke shi ne kowa a yi ƙoƙari tun da amana ce aka famu, to mu tabbatar kowa ya samu cikakken haji da mu ma a ɗan shafa mana lada.
To Kano gare ku.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim Lantan Baidiki.
To.
Sakatare na ƙungiyar Zumunta Social Network of Nigeria, Kano State da kuma Youth Mobilization. Tambaya ta farko a nan shi ne idan kin tashi alhazanmu na nan, mutanen da za a tashi da su a cikin jiragenmu na nan a cikin tsarin alhazanmu na Najeriya. To amma an tashi dawa da su sai a neme su a raka. To ban san wani irin mataki hukumar alhazai take ɗauka game da irin waɗannan mutanen ba don gudun faruwar hakan a gaba. Sannan tambaya ta biyu a nan shi ne akwai duk gwaje-gwaje da ake yi, irin wannan gwaje-gwajen da za ka ga an daɗe ana tsananta bincike a kai, amma daga an je wannan ƙasa mai tsarki sai su ga an samu ne. Wata ma har kaga ta je ta haifi ban san wani irin tanadi za a yi a gaba ba don gudun faruwar hakan. Sai kuma abu na ƙarshe da zan tambaya ana kamar mu sabon ɗan yankan rake mutanen da bamu taɓa zuwa Saudiya muna so za mu je Saudiya, ga kuma mita da ake yi wa sababbin alhazai da za su ƙasa mai tsayi. To duk da haka za ki ga wasu an ce buƙatar na Hajji Sallah zuwa kawai suke suna dawowa. Ban sani ba masun bita ne ba a yin ta yadda mutanen za su gane ne sai ka ga an je an yi aikin hajjin an dawo a yanayin yadda suke ba da labarin za ka ga kamar kawai zuwa suka gagari ba ba su jifa ba ba su wannan ba. To ban san ya za a yi a magance hakan ba yadda za a ringe wa mutane bita su ringa ɗaukan abin da ake gaya musu irin bitocin da ake masa ba mara ne.
Ka gama tambayar ka?
Insha Allah.
To malam uba gare ka.
tambayar ka ta farko irin wannan bacewa gaskiya ke
a'a ba bacewa fa yace ba mutane sun je kawai su ki dawowa su makale su yi zaman su
eh to bacewar ke
to
lai zana to gaskiya idan tambayar ya ga yana kula gaskiya ba a cika samun irin wannan abubuwan bayani irin wannan matsalolin na farko kafin mu samu wannan magana shi e-passport ita abin da hukumar kasa ta lazaita kasa ta shigo da shi shine idan jiha ta ba mutum visa ya je ya bace aka tabbatar kasa daga wannan jihar ne to shekara mai zuwa idan aka tashi ba da yawan kai a yafe mata kaman guda goma ko sama da haka a kan kowane mahajjaci
wato dai sai an hukunta ta ko ladabtar da ita
da aka fara irin wannan gaskiya sai aka samu sauƙin abin nesa ba kusa ba na biyu kuma da shi saboda shi wannan maganan passport dan da mutanen mu yene suke in suka je wani sai ya je in ya je shi sai ya zauna wanda yake can sai ya sayar da passport sai ya amfani da shi sai ya dawo shi wancan sai ya zauna to da aka samu shi wannan e-passport ya taimaka ga yana da ka zo ka nuna ba passport a ga da kai da wannan aka ba sai a tattalo ku sai ku dawo to gaskiya abin ya ragu wannan kuma suke bata tsakani da Allah dan akwai irin wannan su kuma akwai kwamiti alhamdulillah akwai wasu ƴan Najeriya mu gaskiya masu ci da suka haɗa kansu su kuma ba abin da suke sai su dinga zaga lokacin aikin hajji in sun ga wani kamar alamar ya face ne sai a yi kokari a dawo da shi jihar shi ko a kawo shi gurin hukumar alazaita kasa ita ma hukumar alazaita kasa tana da irin wannan kwamiti din kuma aka haɗa ƙarfi da ƙarfe da irin wannan bayan Allah sai abu yake zuwa da sauri a maganar aihuwa da ake gaskiya shi ma ya ragu ne su ba kusa ba dan abu biyu shi ma mataki biyu aka ɗauka na ɗaya an mata wajen tabbatar da cewa mahajjata masu juna biyu ba a ba su su yi wannan aikin ba ko da ba sa shiga cikin jirgi ne na kasa ne za su saboda yi wannan ya faru ko a jihar Borno wannan shekarar da ta wuce na biyu shi ne idan aka samu jiha da irin wannan hukuncin da aka yi wa wanda suke gudu shi ake amfani da shi shi ma a hukunta wannan jiha so gaskiya ba zan ce ma gaba ɗaya babu ba amma wallahi bai sai a yar ga biyu uku ba in an samu so gaskiya akwai an magance wannan nesa ba kusa ba maganan kuma mutanenmu saboda rashin fahimtar aikin hajji gaskiya wannan babban aiki malamanmu da hukumomin alazai na kasa da su na jihohi dole mu tashi saboda da dama za ka ga kamar yadda shi ba Allah ya ce sai su je aikin hajji ba su san me suke ba sai kuma wallahi ba bugun girgi ba yawancin mutanen namu da muke rena wallahi sun fi wannan fararen isanin a cikin hata amma dai mu abin da ya dame mu shi ne namu gaskiya sai an tashi ba shakka ana ƙari kana neman ƙarin fahimtar da mahajjata ɗan uwa musulmi su fahimci yaya ake aikin nan na haji don a samu ladan wannan hajin a samu cikakken haji mabro irin wannan ne shi ta kamar a nan dole in jinjina wa jihar Kano don jihar Kano suna da ko kusa ba jihar Kano kaɗai ba akwai su jihohi da dama da suke amma kusan jihar Kano ita ta fara wannan za ka suna da nasu ta'abar akwai gurin safa da marau duk yadda ya kamata mu ce aikin haji
jihar Sokoto ma sun yi wannan har wajen ba haya
eh da dama wallahi da dama jihohi suna yi amma ba abu bane da za a ce na tsaya a'a dole a ci dan babban yaki ne kuma abin da nake son mu ma'aikatan haji mu fahimta shine duk wanda ya samu cikakkiyar haji dalilin wani daga ciki ya tabbata yana da babban lada ko mai ma wannan ladan shi zai tsira da shi
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin a halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko na Shehu Bashir Fulani mazaunin tafkin Chadini kace to kungiyar ECOWAS mu ƴan Afrika mun gaji da gafara sabu mu kaho ba Allah ya sa dai wannan karon ba taron kunne yaji bane daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa ayi taro lafiya a gama lafiya zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka ina kira ga ƴan uwana matasan ƙasar Jamhuriyar Niger ganin yadda zaben ƙasar ya matso hakika kada ku yadda wani dan takara ko makamancin haka su yi amfani da ku akan ku yi amfani da makamai wurin zabe. Sako daga Bala Muhammad Dumban. Ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da cewa ya kamata a gudanar da kokarin bincike dangane da rikicin da aka samu tsakanin sojojin Najeriya da ƴan kungiyar Shi'a domin a warware wannan matsalar da gaggawa dan gaskiya ita fitina da kadan da kadan take farawa kuma babu wanda ya san inda za ta tsaya. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen dukkan wata fitina. Sako daga Hamza Galadima Binnin Kebi. Kafa kwamitin da Majalisar Dokokin Najeriya ke sanyi domin su binciki rikicin sojoji da mabiya mazhabar Shi'a da fatan waɗanda aka kafa kwamitin domin su za su karɓi wannan kwamitin da hannu biyu. Sako daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai langilange ya wuri. Shi kuwa Haruna Boda Inkabo cewa yi janye tallafin man fetur da gwamnati ta ce za ta yi a farkon shekarar nan mai zuwa. To idan wannan matakin zai sa manya wadata a fadin Najeriya to muna maraba da shi ganin yadda muke shan wahala samun man kuma gashi da dan karan tsada. Muna fatan wannan matakin zai kawo wa ƴan Najeriya sauki a duk al'amuransu. Da fatan Allah ya taimaki ƙasa ta Najeriya. Amin. Da ƙarshe sai wata tafso daga Safiyanu Gumal Zangon Daura kace assalamu alaikum viewers. Ina kira ga kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International cewa ya kamata su yi bincike kan take haƙƙin bil'adama da ƴan Shi'a ke yi a Najeriya a duk lokacin da suka fito gudanar da harkokin su na ibada.
To kafin mu kai ga ƙarshen shirin bari mu koma ga Aliyu ba mu labarai amma wannan karin a takeice.
Kusur Bila ta gajen ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yi ta ce dole a daina tashin hankalin da ke addaba ƙasar Burundi da kuma cewa ba za ta ƙyale ƙasar ta auka cikin rigimar da za ta kai ga kashe-kashen kiyashi ko na gilla ba makamancin wanda aka yi a ƙasar Rwanda a shekarar 1994 lokacin da aka yi asarar rayuka. Sannan yau ne ya kamata a ce gwamnatocin nan guda biyu da ke adawa da juna amma kuma waɗanda suke mulkin ƙasar Libya za su rataba hannu a kan wata yarjejeniyar sulhu tsakaninsu duk da shakkun da duniya take da ita dangane da ko yarjejeniyar nan ko ma an sa mata hannu za ta iya yin aiki. Shagalin ratabawa yarjejeniyar hannu wanda ake yi a ƙarƙashin lemon majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Morocco ake yin shi amma ba tabbas na ne yawan mutanen Libya da ke goyon bayan wannan al'amari. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa shugaban Amurka Barack Obama shi ma yau yake nashi taro da mashawartansa na tsaro a nan kusa da Washington domin a duba matakan da aka girka na kare Amurka daga hare-hare. China kuma ta kai karar Amurka din akan shirin ta nata saidawa Taiwan makamai.
Masu sauraro, kafin mu yi sallama muna ta iyalan Alhaji Bello Sahabi magajin Malam murna ɗaurin auren 'ya'yansu Maryam Hannatu Farida da Ummu Salama da za a yi rana Asabar dinnan zuwa 19 ga watan Disamba da ƙarfe 11 na safe a gidan Alhaji Kabiru Tafida da ke Sokoto. Allah ya sa alkhairi. To anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyonku domin shirin yau da gobe na nan tafe.